أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى ما سقلوا دسوغا غمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا مكو جيسوة الدين المسلم شي الدين دقوكي أفاد ونن دنيا تعالى سبحانه وتعالى سنن منا مكو فاتن الخير الله سبحانه وتعالى يسنع الخير إذا البركة الشر يوم مقباكي بيه باين حكا ونن شريني da insha Allah ta'ala zai rika zuwa muku a wannan kafa mai albarka mai ilmantarwa mai yada alkhairi kuma babban darasin da ake son a gabatar a cikin waɗannan shirye-shirye da za su ta zuwa muku insha Allah ta'ala shine ladubban neman ilimi wanda da larabci aka kira shi da adabu talabil ilm wannan batu ne mai girma a rayuwar mu ta musulunci musamman a irin wannan rayuwar da muke ciki a yau ilimi kam alhamdulillah ana tayin sa amma magabatan mutun a baya sun fadakar da mu akan muhimmancin ladabi da shi ilimin sun dauka cewa yadda mutum zai koyi ilimi to haka yayi wajaba ya koyi ladabin ilimin saboda haka ne muke son insha Allah ta'ala mu ga gabatar da wannan shiri mu ga daukan gaba muna bayani akai daidai gungudan iyawa da kuma fuwacewa ta Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in yana da kyau mu fadi tsari da zamu tafi akan sa insha Allah ta'ala abu na farko shine a tashin farko a yanzu ba za mu zama mun sanya wani littafi da zamu karantar da shi ba shi dai zamu rika tsafure ne daga cikin littafan malamai da suka rubuta dake bayani akan wannan bangare ko kuma wannan mawdu'i ko kuma wannan batu ko kuma wannan fanni mai girma mai fadi wannan shine tsarin mu na farko sannan abu na biyu mun kasa darasin ya kasance gida wanda insha Allah ta'ala a yanzu za mu gabatar da waɗannan gabobi na wannan darasi da muke son mu gabatar kuma mu rika daukar gaba har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mu kammala abinda Allah ya kaddara mu gabatar sannan kuma sai mu ga yuwuwar sanya wani littafi wanda zai zama ya amfanar da daliban ilimi kuma an dora su akan tsari insha Allah ta'ala abu na farko insha Allah ta'ala da zamu yi kokarin yin bayani akan sa a cikin wannan darasi mai albarka shine zamu yi bayani akan mafhumul ilmi shi kanshi ilimin da ake son ai maladabi a koyi ladabin sa to me ake nufi da shi wannan shine batu na farko insha Allah ta'ala da zamu fara bayani akan sa batu na biyu shine insha Allah ta'ala zamu yi bayani akan anwa'ul ilmi nau'ukan ilimi da ake da su da kuma hukuncin da malamai suka ba kowanne daga cikin nau'ukan da ake da su na shi ilimin batu na gaba shine fadlul ilmi wal ulama'i fi shari'ati al-islamiyya falallar shi kanshi ilimi da kuma masu shi wato malamai a cikin shari'ar mu ta musulunci wace irin daraja wani irin matsayi wani irin tagomashi ilimi yake da shi da kuma malamai a cikin shari'ar mu ta addinin musulunci a matsayin mu na musulmai batu na hudu insha Allah ta'ala zamu yi bayani akan mafhumul adab me ake nufi da shi ladabin me ake nufi da ladabi domin ai an ce adabu talabil ilm, ladubban neman ilimi. To me ake nufi da ladabi? Zamu ga abinda malamai suka fadi a game da wannan. Abu na gaba shine insha Allah ta'ala zamu bayani akan ahmiyatul adabi fi talabil ilm, mahimmancin ladabi a neman ilimi. Wani irin mahimmanci ladabi yake da shi a cikin ilimi? Shin zai iya yiwuwa ai ilimi babu ladabi? A ƙarƙashin haka insha Allah ta'ala za mu kawo shaidu da suke tabbatar mana da wannan batu namu cewa ilimi baya yiwuwa idan babu ladabi. Idan an yi shi kuma babu ladabin, to zai wuya ya zama mai albarka. Za mu kawo shaidu, shawahidu min al-Qur'ani al-Karim, shaidu daga cikin al-Qur'ani da suke tabbatar da haka. Sannan za mu kawo shawahidu min as-sunnati an-nabawiyya, za mu kawo shaidu daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisansa waɗanda suka kunshi maganganunsa da ayyukansa da kuma abubuwan da aka rika yi a gabansa ya tabbatar da su. Sannan za mu kawo shawahidu min hayati as-salaf, shaidu daga rayuwar magabatanmu na kwarai wanda su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da kuma almajiran tabi'ansu waɗanda ake ce musu tabi'ut tabi'i. Sannan kuma za mu kawo shawahidu min aqwalil ulama, za mu kawo shaidu daga maganganun malamai waɗanda ba sa cikin kila waɗancan matakan na su as-salafus salih. Daga nan kuma daga cikin shaidun da za mu kawo da ke tabbatar da mahimmancin ladabi ga neman ilimi, za mu kawo musannafatun fi adabi talabil ilmi qadiman wa hadisan, littafai da aka rubuta masu ɗimbin yawa tun ada da kuma zamanin da muke rayuwa a cikinsa, wanda an rubuta su ne musamman domin su yi bayani a kan ladubban neman ilimi, wanda shi ma wannan shaida ce mai girma da ke tabbatar da mahimmancin ladabi a cikin neman ilimi. Insha Allah ta'ala idan muka gama wannan, to sai mu shiga kuma adabu talibi ma'a nafsihi qabla bada'i talab, ladabban da ya wajaba ɗalibin ilimi ya siffantu da su kafin ma ya fara karatu. Yana son zai fara karatu, to waɗanne ladabba ake son ya ladabtu da su kafin ma ya shiga fagi na neman ilimi? Sannan kuma za mu yi bayani insha Allah ta'ala akan adabu talibi ma'a nafsihi asna'a talab, ladubban ɗalibin ilimi idan ya shiga cikin ilimin tsindim, to wannan ladubba ya kamata kuma ya zama ya siffantu da su kullun idan an gan shi da littafi, zai tafi makaranta ko yana cikin makarantar yana zaune da malaminsa yana zaune da abokanansa, to wannan ladubba ya kamata a ce ya ladabtu da su. Sannan sai abu na gaba, adabu talibi ma'a shaykhihi, ladubban ɗalibi tare da malaminsa, waɗanne ladubba ne ya kamata ɗalibin ilimi ya ladabtu da su ga malaminsa wanda yake karatu a wajensa? A ƙarƙashin haka kuma za mu yi ƙoƙarin yin bayani akan sifatu shaykhi alladhi yu'khadhu al-ilmu anhu, malamin da ya kamata a karɓi ilimi daga wajensa, domin kila a faɗa mana cewa ba kowane malami bane ya cancanta a je a yi karatu a wajensa sai ya cika wasu siffofi, sai ya cika wasu sharuɗa, sai ya cika wasu ladubba, sannan ya cancanta a ce to a je a yi karatu wajensa. To in ya cika waɗannan sharuɗan kuma an je karatu wajensa, to ɗalibi kuma waɗannan abubuwa ya kamata ya riƙe na tsara daraja da mutunci na wannan malami. Sannan insha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙarin yin bayani akan adabu talibi ma'a zumala'i, ladubban ɗalibi tare da abokanan karatunsa, domin abokanan karatu suna da tasiri a cikin rayuwar ɗalibi. So tari wani zubin ɗalibi yakan fa'idantu daga abokanan karatunsa da yawa fiye ma da abin da ƙila zai iya fa'idantuwa daga malaminsa, to wannan ladubba ya kamata a ce ɗalibi ya yi ma su waɗanda suka kasance abokanan karatunsa ne wanda suke tare da shi. Abu na gaba insha Allah ta'ala, adabu talibi ma al-kitabi wa daftar, hatta littafi na da haƙƙi, waɗanne ladubba ne suka wajaba a ce dalibi yayi mai littafi da yake karatu a cikin sa littafin nan nasa na rubutu ko na karatu sannan shi adabu talibi ma'a nasi umuman la dubban dalibi mai neman ilimi ga mutane ga baki da a unguwa ya kamata ya kasance a masallacin unguwa ya kamata a ganshi in ya shiga kasuwa ya kamata a ganshi idan ya je banki ya kamata a ganshi a matsayin shi na dalibi duk waɗannan da izinin Allah zamu bayani a kansu abu na gaba kuma insha Allah ta'ala a abin da muke son mu yi bayani a kai wanda ya zama yana da take mai cin gashin kansa adabu talibi fi nafsihi ma'a ba'da tarqi fi talab ladubban dalibin ilimi bayan yi nisa a cikin karatu domin ba za mu ce bayan ya gama karatu ba a musulunci ba a gama karatu shahararriyar magana ce ba hadisi bane amma karin magana ne mai hikima al-ilmu min al-mahdi ila al-lahad ilimi ana yin sa ne tun daga tsumman goyo har lokacin da za a tsinci kabari tsinci kai a cikin kabari al-imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi aka tambaye shi yaushe ne ya kamata mutum ya ji cewa ya gama karatu yace idan ya ji cewa ya kamata ya gama rayuwa sannan shahararriyar magana ce daga gare shi yana cewa ma'al mahbara ila al-maqbara mu za mu rike biro na rubutu neman ilimi har sai mun tsinci kanmu a cikin makabarta wato an kai mu wannan shine tsari na biyu da muke son mu gabatar kafin kai tsaye mu shiga cikin karatu tsari na uku shine zai iya yiwuwa waɗannan abubuwan da muka lissafta su su zama mana take ne mai cin gashin kansa amma a ƙarƙashin kowane take to akwai ƙananan batutuwa da za su zama a ƙarƙashin sa insha Allahu ta'ala muna fatan da mu da muke gabatarwa da ƴan uwa masu kallo da saurari Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin alkhairi ya sa mu zama mun fahimci abin da ake karantar da mu sannan kuma ya zama mun yi amfani da shi sannan kuma mu tsira a duniya da lahira ɗan uwa masu daraja abu na farko kamar yadda muka faɗi cewa za mu fara bayani akan me ake nufi da ilimi mafhumul ilmi ma za yuqsad bil ilmi me ake nufi da ilimi tabbas lafazin ilimi wani lafazi ne da ya ba malamai wahala ta su ce sun iya iyakance ma'anarsa shi yasa ma'anoninsa suka yi yawa in ka shiga fanni kaza zaka ga akwai tarifin da suka mai ilimi in ka shiga wancan fannin zaka ga ga tarifin da suka mai ilimi amma mun lura da buƙatar mu mun yi kokari mu zabi tarifi kwara ɗaya wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai yayi shine babban malami al-imam Shamsuddin ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wanda aka fi sanin sa da Ibn Qayyim al-Jawziyyati yayi tarifin ilimi a cikin littafin sa wanda ya rubuta shi akan aqida ta musulunci wanda ake ce masa al-kafiyatu shafiya fil intisari lil fiqhati najiya wanda ya fi shahara da nuniya a ciki malam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yake ce mana العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان أبن دعك تشم إلمي شيني معرفة الهدى متين يسان شريع دع أبن دي شريع تدقي كغانة شوا كيش يسمار كوج كغانة شوا ونن أبن باشي دكو ونن أبن أنا لو قصة أمسين إلمي دع أبن دي نونا مك أبن دي كمات كي wanda zai sa ka ka tsira a duniya kuma ka tsira a lahira al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a wannan baitin nasa na waƙe ya dauke shi a matsayin ilimi har ƙarshe sai yake cewa ma zaka wat taqlidu yastawiyani ai ma zaka yastawiyani wat taqlidu da ilimi da taqlidanci ba za su zama ɗaya ba abinda ake ce ma taqlidanci shine kwaikwayon wani ba tare da an san dalilin da yasa yayi abu ba shine ake ce masa taqlidi to taqlidi ba ilimi bane wannan kusan bakin malamai ya hadu akan su fitar da cewa mutumin da ya zama kawai ya ga wani yana yin wani abu ne shi ma ya kama yi bai san me yasa yake yi ba suka ce ba a kiransa da mai ilimi suna da ka'ida suna cewa al-muqallidu laysa aliman mai taqlidanci mai kwaikwayo ba tare da ya san dalili ba to ba a dauka sa matsayin malami ba a dauka sa matsayin mai ilimi saboda ka ilimi shine abin da ka koya ya shiryatar da kai ya nuna maka cewa abu ɗaya ne ba zai zama ɗaya da kwaikwayo ba akwai wani labari mai ban dariya da malamai suke badawa na mummunan taqlidanci kaga wani yana yin wani abu baka san dalili ba kai kuma ka kama yi wai ana bada labari ana cewa wani mutumi ne yake da jaki da sa shikenan sai ya dora ma jakinsa gishiri sai ya dora ma sansa soso shikenan sai ya kora su domin a yi kai ya je kasuwa domin ya sai da sosansa kuma ya sai da gishirinsa suna tafiya yana kora raƙon jakin nan nasa da sansa sai suka zo bakin kogi sa ya iya ruwa dama jaki ma na shiga ruwa shi kuma dama ɗan kasuwan nan ya iya ruwa sannan babu gada sannan babu jirgin ruwan da zai ɗauke su duka ya tsallakar da su sai kawai tura jakin nan nasa da wannan san nasa ya tura su cikin goshi ma ya bi su shikenan suna tafiya sai jaki sai ya ƙasa idan ya ƙasa sai gishiri sai ya rika narkewa sai ya samu sauki shi ma sa sai ya ga jakin nan yana yin ƙasa gishirinsa na ƙasa yana samun sauƙin nauyi shi kuma da yake da soso shi ma kawai zai rika yin ƙasa shi makin soso ya yi sauƙi ya zaizaye ya ruwa sai soso ya kumbara irin soso na katifa to ana nan ana haka ana nan ana haka sa bai san lokacin da kawai shi kenan sosan shi ya cika da ruwa ya jike lantsam kawai shi kenan kawai sai soso ya rinjaye shi ya masa nauyi a bayansa sai ya nutsar da shi ya mutu to shine sai malamai suke faɗi suke bada suke istinbati a cikin wannan kissar da ake badawa a tarbiyyance sai a ce kada kwaikwayi wani ba tare da ka san dalilin da yasa yi wani abu ba abinda sa ya aikata a nan ya aikata taqlidanci domin bai san dalilin da yasa jaki yi wannan abun ba shi ko jaki yana da ilimi a wannan ta cewa gishiri idan ya shiga ruwa narkewa yake to wannan shine ake ce masa ilimi shi kuma ake ce ma wancan taqlidanci akwai lokacin da ilimi ke shiyanta jahilci jahilci shine mutum kwata-kwata ya zama wannan shiriyar bai santa ba suna kasa jahilci gida biyu akwai abin da suke ce ma al-jahlul murakkab akwai al-jahlul basit al-jahlul murakkab shine mutum la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba wannan shine mafi munin mataki a cikin jahilci shi ko al-jahlul basit shine mutum bai sani ba la yadri wa huwa yadri annahu la yadri bai sani ba amma ya san bai sani ba to yana da sauki shi yasa suka ce ma wannan basitun wancan kuma suka ce masa murakkab wato jahilci felle biyu bai sani ba felle na farko felle na biyu kuma bai san bai sani ba shine suke ba da kissa wani mutumi da suke ce masa al-hakimu toma amma ni ina kiransa da al-balidu toma wai wani mutum ne irin masana falsafan nan a da shikenan suna ba da wannan kishir ya zo ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a lokacin ba dugu ba wasali haka ake rubutu sai balaraban asali zai iya karantawa kai al-balidu toma sai ka zo sai ka dauki hadisin annabi sama al-habbatu sauda'u dawa'un min kulli da'in al-habba alif lam sai aka rubuta wani rubutu ha'un aka rubuta ha'un daga nan sai aka yi abin da malaman imla'i ke ce manibara wanda zai iya daukan a sa dugo daya a sama ya zama me hanna sannan zai iya yuwa a sa dugo daya a ƙasa ya zama habba sannan zai iya yuwa a sa dugo biyu a zama ya zama hatta sannan zai iya yuwa a sa dugo biyu a ƙasa ya zama hayya na manzala sama alhabbatu yace alhabba shi kawai sai kalmar ta zo masa a kokalwa sai alhayyatu ake nufi dugo biyu a ƙasa shikenan wannan cikin sa na ciwo sai yazo ya dauko yaje kashe bakin maciji alhayyatu bakar maciji ke sai ya kashe maciji baki alhayyatu sauda'u dawa'un min kulli da'i bakin kumurci bakin maciji maganin ko wace cuta ce sai ya kashe bakin maciji kawai ya sha shikenan sai ya mutu to shine suke fadi shine jakin sai baiti biyu jakin albalid to mai baiti biyu yake cewa law ansafa dahu kuntu arkab li qala himarul hakim tuma law ansafa dahu kuntu arkab li annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab suka ruwaito suka ce wai qala himarul hakim tuma jakin malan tuma yace law ansafa dahu kuntu arkab da zamani ya adalci da ni ya kamata in rika hawan mai gidana ba shi ya kamata ya rika hawana ba li'annani jahilun basitun domin ni jahili ne falle daya la adri wa adri anni la adri ban sani ba kuma na san ban sani ba amma wa sahibi jahilun murakkab shi ko mai gidana jahili ne falle bi bai sani ba kuma bai san ba to kishiyar al'ilmu al-jahlu a wancan malamin qayyim ya ce mana kishiyar al'ilmu at-taqlid kuma dama zaka ga akwai yan uwantaka tsakanin juna da muqallidi da jahili kusan duk tare suke tafiya in ka so ba za a ce kai laifi ba a ilimi idan ka kira ka bada ka'ida kace kullu muqallidin jahilun iyaka in kana son ka gyara sai ka ce fi ma qallada duk wanda kaga ya kwaikwayi wani ba tare da ya san dalilin sa ba a cikin abin da ya aikata to jahili ne to wannan a takaice shi ake ce mai ilimi sanin shari'a da dalilin ita shari'a domin ba komai bane ko mutum zai zo ya ce ai kaza shari'a ne har sai an tabbatar da cewa eh wannan abin tabbas shari'a ne shi yasa sai muka dauki wannan baitin na malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi sai muka ware shi sai muka ce al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma'a ma'rifati tubqi dalika ad-dalil abinda ake ce mai ilimi shine sanin shari'a da kuma dalilin da ya mai da wannan abin ya zama shari'a ma'a ma'rifatu tubqi dalika ad-dalil sannan kuma a san hanyoyin ita shari'a ba kawai ka ce abu kaza shari'a bane da ka ce abu kaza shari'a ne ta yaya zama shari'a mai ya tabbatar da cewa shari'ar ne to wannan a takaice shi ake ce mai ilimi sanin shari'a da dalilin ita shari'ar da kuma hanyoyin da ake sanin shi dalilin shari'ar kenan mun samu abu uku a cikin tarifin mu abu na farko shine ma'rifatul huda idan muna son mu san ilimi mu gane ilimi na farko sai mun san shari'a duk abinda muka gane cewa shari'a ne to mun sami yanki na farko daga cikin yanko ka guda uku na ilimi sanin ita shari'a abu na biyu ma'rifatu dalilil huda me ya mai da wannan abin ya zama shari'a ta yaya ya zama shari'a da ka ne kawai wani ya ga dama ya ce abu kaza shari'a ne ko ko a'a akwai dalilin da ya mai da shi shari'a abu na uku yan uwa shine ma'rifatu turuqi dalilil huda sanin su hanyoyin shari'a hanyoyin dalilin shari'a malamai suka ce hanyoyin dalilin shari'a suna da yawa asali daga ciki shine abinda suke ce mishi al-wahyu ko su ce mishi as-sama'u abinda aka ji daga sama as-sama'u da aynu wato abinda aka ji sai na ce masa aka ji daga sama wato wahyi kenan babu hanyar da ta kai wannan hanyar shari'a ita Allah ta'ala ya zaba ya shiryatar da bayinsa ta hanyar aiko manzannin sa. Wannan hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu suka ce alhiss, abinda ka same shi ta hanyar tabawa, ko ta hanyar ji da kunne, ko ta hanyar gani da ido, ko ta hanyar dandanawa ka ji da baki, ko ka shaka da hancinka. Duk abinda ka sani da wannan, ka tantance ka shaka abu ka ji wannan wari yake, ka gane cewa wannan yana kanshi, ka gane wannan cewa yana bashi, ka gane wannan yana hamami, to ka samu shiriya a wannan abu. Sannan na uku suka ce at-tarih, ana samun shiriya ta hanyar tarihi. Tarihi babbar hanya ce daga cikin hanyoyin da ake samun dalilan shiriya. Shi yasa suke cewa waqra'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man qabar, ku karanta tarihin waɗanda suke kafin ku. Su tari mamaci na karantar da mai rai. Ta yaya mamaci zai karantar da mai rai? Shine mai rai ya dauki tarihin magabacinsa wanda ya riga ya mutu, sai ya dauko ya gani abubuwan da ya aikata na alkhairi ya ci nasara, to shi ma ya kokari ya aikata su domin ya ci nasara. Abubuwan da wannan magabacin nasa ya aikata na kuskure, ya samu matsala a rayuwarsa, to shi kuma ya kauce masa. At-tarihu kenan. Sannan abu na hudu daga cikin hanyoyin da ake samun shiriya, akwai al-waqi', abinda kake gani yana faruwa a gabanka. Shine suke ce mishi al-mushahada, ga abu kana gani kiri-kiri. To wannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da malamai suka ce ana gane abu kaza shiriya ne ta sanadiyarsu. In aka gane abu kaza shiriya ne, to daga nan an samu cikakken ilimi a game da wannan abin kenan. Wannan shine ake ce mai ilimi. Amma su malamai sun ambaci wasu tarifofi masu yawa na me suke me ake nufi da ilimi. Sun ambata a cikin littafansu, amma mun zaɓi mu kawo wannan tarifin. In an tambaye mu ɗan uwa sai mu ce al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi ma'a turqi zalikal dalil. Abinda ake ce mai ilimi shine sanin shari'a da dalilin shari'a da kuma hanyoyin da ake gane dalilan ita shari'a. Wannan shine ake ce masa ilimi. Wannan gaba ta farko kenan kamar yadda muka faɗi. Amma a ƙarƙashin ta tana da ƴaƴa. Ɗanta na farko shine zamu yi kokari mu ambaci maganganun wasu malamai a game da shi wannan ilimin. Babban malami al-Imam Sufyan ibn Sa'id, al-Imam Sufyan ibn Uyayna afwan, ɗaya daga cikin tabi'ut tabi'i, sa'ani na al-Imam Malik a ilimi, yana faɗi yana cewa yuradu lil ilmi al-hifz, idan mutum yana son ya sami ilimi dole yana buƙatar hadda, dole ka haddace abubuwan da ake ambata maka. Abinda ko ake ce ma hadda, malamai suka ce dabtul ma'lumati fil qalbi aw adh-dhihn bihaythu yumkinu min istihdariha mata yusha'u. Abinda ake ce ma hadda shine ka taskance ka ajiye abubuwan da ka san su na ilimin a cikin kwakwalwarka ko a cikin zuciya, ta yadda zaka iya kawo su duk lokacin da aka bukata. Idan ka ce ka haddace abu dan uwa, amma aka zo aka tambaye ka aka ce to kawo shi, sai ka kama inda, to wannan ba kai hadda ba. Me yasa malaman mu suke ce mahaddar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam al-hifz al-matin, wato karfafaffiyar hadda, haddar da ta kasance an aje ilimin a inda ya cancanta a aje shi, ta yadda duk lokacin da aka buƙaci a kawo shi, za a kawo ba tare da an samu wata damuwa ba. To wannan al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi yace abu na farko ilimi na buƙatar hadda wal amalu, sannan kuma yana buƙatar aiki a hada suke. Har an ruwaito daga magabata, an ruwaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu, sannan kuma an ruwaito daga Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi yana cewa hatafa al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Wai ilimi ne yema aiki da shi rada, yace masa zan zo wajen da kake, in kana nan ni ma ina nan, in baka nan kuma ni ba zan zauna ba. To so da haka ana buƙatar aiki, in ji Sufyan ibn Uyayna a ilimi wal istima'u, sannan ana buƙatar saurari. والإنصات سنن أنا بقاتر سوغاري دي إن أنشي الإنصات الإنصات فوق الاستماعين شيسا قرآن يحدث وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أبن داكي شما الإنصات شيني ككركتا كمات عقبادة كنكا هلوك تند أكيين بيان وانا أبو دومنك بهمتا باكازا ونابني كنا سوغاران أبن إرن سوغاران دبهوشي كي شما كنا كرن توسيق رجاكي karanta wasiƙar zaki shine mutun ya zo na yayi shiru amma ba a san abin da yake tunani akan sa ba sannan wannan shiru sannan ya ce ilimi na bukata a yada shi al-imam malik rahmatullahi alayhi yana cewa al-ilmu wal hikmatu nurun ilimi da hikima wani haski ne yahdillahu bihi man yasha'u Allah yana shiryatar da wanda ya so da shi وليس بكثرة المسائل بل ينقوي تارة مسألة لبن أتيك أحدث مسألة كذاكات وسمى مسألة لك إلى نرجماني ونحسكيني دا الله تعالى كي سنيا وقع تنزوج يقع تيدك إلى حديثي ليسي كي إيا استنباد وكنتو كنتو ما سبتن بن يواتك قمر يد الله تعالى يبا مغباتم ودوب حديثي ya aba umayr ma fa'ala an-nuray sai da malamai suka fitar da fa'idoji sun fi 70 a cikin sa wannan hadisi ya aba umayr ma fa'ala an-nuray to al-imam malik yace abinda ake ce mai ilimi da hikima haske ne da Allah subhanahu wata'ala yake shiryatar da wanda ya ga dama da shi wanda yake so ba wai yawan mas'aloli bane na surutu al-imam ash-shafi rahmatullahi alayhi muhammad ibn idris yana fada yana cewa laysa li ahadin an yaqula fi shay'in halalun wala haramun illa min jihati al-ilmi kada wani ya sake ya bude baki ya ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne sai yana da ilimi kada ka sake a maka tambaya menene hukunci amfani da bakin biro idan baka sani ba kai kai shugo amma in akwai ilimi da ya tabbata ta hanyar shari'a ta hanyar nassi da kake da shi to sai ka faɗi cewa ga hukuncin amfani da bakin biyu ko ka ce halal ne ko ka ce haram sai ka kare kanka sai ya ce wajihatul ilmi ma nassa aw ma nassa fil kitabi aw fi sunnati aw fi ijma'i abinda ake ce mai ilimin nan inja al-imam shafi'i shine abinda yazo a cikin nassi na al-qur'ani ko sunna ko abinda akai ijma'i malamai suka taru akan sa suka ce haka yake فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها إذن باب قرر أتشن القرآن باب أتشن سنة قرر سنن بأسامو ما لم يسن إجمائي با توسيع القياسي وتوسيع أقل وانشن يكماد أبند نسي يتي سيء حتى سؤال مصيرهم كنت دوم معنا السلايا الإمام الشافعي أو جنسي تيوان نشي أكي تمئلي تأبند يفتدك وأنن أبو فوان باسريهم آياء ta alqur'ani ba hadisin annabi sama ingantacce ba ijma'in magabata ba sannan ba qiyasi akan wannan ba al-imam shafi'i rahmatullahi alayhi yace ba a daukan abinda ba wannan ba a matsayin ilimi al-imam al-auza'i rahmatullahi alayhi abdurrahman ibn amr abu amr al-auza'i shi ma sa'a ne na wadancan malaman da muka ambata yace al-ilmu ma jaa an ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ilimi shine duk abin da yazo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji minhum falaysa bi'ilmin duk abin da bai zo daga gare su ba to ba a kiran sa ilimi in an ce abin da yazo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai zahiri ko kuma abin da aka fahimta ko abin da yazo ga manne ko abin da yazo a fayyace ko abin da yazo a dunkule ko abin da yazo a rarrabe shi ake ce mai ilimi yace duk abin da ba wannan ba to ba a daukar shi a matsayin ilimi wannan wasu daga cikin maganganun magabatan mu kenan Allah ya saka musu da alkhairi a game da ilimi da muka bada tarifin sa da ma'anar sa abu na gaba shine maratibul ilm matakan ilimi malamai suka ce ilimin da dan adam zai samu kakkab matakan sa guda uku ne sun kira daya da ilmul yaqin, sun kira daya da ainul yaqin, sun kira daya da haqqul yaqin. Na farko shine ilmul yaqin, shine suka ce an tariqil ikhbari, a baka labari. Na biyu ainul yaqin, an tariqil mushahadati, kaga abin da idanka. Sun kira na ƙarshe haqqul yaqin, sai suka ce an tariqil waqi'i, ya zama abin kai ne ya afku da kai. Ana samun ilimi ta wannan. In sun ce ilmul yaqin, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalla a'aha law ta'lamuna ilmal yaqin, ina ma da a ce kun sani kuma kuna da ilimi ne yaqini, shine abinda Allah ta'ala ya baku labari a cikin alqur'ani ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam, wanda tun kafin aiko shi kuke ce mishi as-sadiqu al-aminu, tab amintaccen mutum ya baka labari, ko kuma ya kasance mutane da yawa su hadu su baka labari abinda ake ce mishi tawaturanci, ta yadda mutanen da za su hadu da yawa su bada wani labarin da al'ada da hankali za su kura cewa za su iya haduwa su yi ƙarya. To duk wannan ana ce masa ilmul yaqin, in ka same shi ilimi ne kai aiki da shi, wanda Qur'anin nan da muke aiki da shi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su sun tabbata ne ta ɗayan waɗannan hanyoyin na ilmul yaqin. Ko dai ya kasance mutum amintacce kwara ɗaya ba da labari, ko kuma ya kasance mutane da yawa amintattu, ko kuma mutane da yawa wanda ma ba sai an yi bincike kansu ba su haɗu su baka labari wanda yake na tabbas. Haka Qur'ani ya tabbata, Qur'ani ya tabbata ne ta hanya ta biyun nan ta waturanci. Malaman mu suna cewa Al-Qur'anu kulluhu mutawatirun, shine abin da suke ce mishi qat'iyyu thubuti, Qur'ani ya tabbata ne ta hanyar tawaturanci. Amma wasu daga cikin hadisan manzo Allah sama mutawatirai ne, wasu kuma sun tabbata ne ta hanya ta farko, wato ya zama mutum ɗaya amintacce ya bada labari kuma a karba ko mutum biyu ko mutum uku, amma da sharadin kar su kai adadin da ake ce mishi tawaturanci. To duka waɗannan ana ansa kuma ilimi ne a yi aiki da shi, kuma ta haka addinin nan namu yanzu. Na biyu ainul yaqin, wanda shi ne malaman mu suke ce mishi mushahada, kaga abu da idanka, kaga abu da idanka. Bambancin shi da na farko, misali shi ne kana zaune a gidanka sai wani ɗan uwanka amintacce yana wani gari, sai ya kira ka a waya, sai ya ce maka ana ruwa a garinku yanzu da kake, sai ka ce masa a'a ba a yi, sai ya ce to ai mu yanzu ga munin hadda kankara ake ruwa. Kai yanzu labarin da ya baka ka samu ilmul yaqin, idan ka tashi zaka bada labari sai ka ce ɗan uwana amintaccen nan wane ya faɗa mini yanzu nan ana ruwa a gari kaza domin shi yana can, shi kuma yanzu da yake can yana ɗakin shi ko yana office ɗinsa, ruwan ba dukan shi yake ba amma yana hango ana ruwa. To ya samu ainul yaqin, mushahada kenan, domin shi ne ya gani da idansa. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya bambanta mana su a hadisi sahihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysal khabaru kal muayyanati, ai labarin da aka baka ba zai zama kamar abin da ka gani da idanka ba. Shi ne Bahaushe yake cewa ai gani ya kori ji, laysal khabaru kal muayyanati, abinda aka baka labari ba zai kai abin da kai ka gani da idanka ba. Hadisi ne sahihi, al-Imam Ahmad ya gwaito shi daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, har ma sai manzo sama ya kafa hujja sai ya ce inna Allah ta'ala akhbara Musa bima sana'a qaumuhu fil idl, Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu annabi Musa alayhi salam labari cewa ga mutanansa can da ya bago su a gari, shi yanzu yana turi Sina a suna ganawa da Allah, ai mutanansa suna nan suna bauta ma gumaka. Abun bai kada annabi Musa alayhi salam kaduwa mai tsanani ba. Falam yulqil alwaha, bai yi wurgi da allan nan da aka rubuta masa a Tawra a lokacin da aka bashi labarin ba falamma ayana ma sana'u amma lokacin da yaga abin da suka aikata yazo ya gani alqal alwaha fankasarat sai kawai ya wurgi da allan nan har suka karkare karshe ma ya kara wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa annabi harun alayhi salam yana jirgiza shi ina ce masa Allah tattabi'ani afa asaita amri da kajansu sun koma suna shirka suna bauta ma dan maraki me hana ka kabi ni ka saba umarni na ne ga abinda na sa ka kai kuma kai ya baka yayi wa kabi wani ba da kaga sun har harun alayhi salam shi ma fadi uzurin sa to anan dai abinda hadisin ke nuna mana kaga abu da idan ka yafi karfin ilimi fiye da abaka labari abinda aka baka labari ba zai kai karfin abinda kai ka gani da idan ka ba shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ji dadi domin sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idan su sun rayu da shi suna jin maganganun sa kai ta kai masa da waɗannan sahabbai suka goyito mana hatta furfuran annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin gashin kansa da gashin gemun sa guda nawa ne saboda tsabagen mushahada to wannan shine mataki na biyu na ilimi yafi mataki na farko wanda shine ilmul yaqin shine Allah ta'ala ya ce ai thumma latarawunnaha 'ainal yaqin tabbas za ku ga wutar jahannama gani na ido to sai mataki na ƙarshe na uku shine haqqul yaqin haqqul yaqin shi kuma shine suke ce mishi an tariqil waqi'i abu ya faru da kai yanzu wancan da muka misalin sa na le na wanda yake ake ruwa a garin su sai ya zama ai ya fito ruwan ma ya bugai kila ma ya tsinci kankara ya sha to yanzu shi ya samu waqi'i ya wuce mataki na mushahada ba mataki ake yi na al-khabaru ba ya wuce mataki na ainul yaqin ya wuce matakin ilmul yaqin yanzu shi haqqul yaqin ya sama haqqul yaqin shine gawayi shine gawayi ai yafi nama gasuwa domin shine wutar ta taba shi ta haƙiƙa amma nama yana sama ina ma a cikin tukunya yake shine Allah ta'ala ya ce wa innahu lahaqqul yaqin kun gani fa akan ku abin ya faru yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani sai baka labari sai shine abin ya faru da shi ba kamar yadda Ka'ab ibn Ujrah radiyallahu anhu yake ba mu labari a game da aya dake bayani akan fidiya yace nazalat ayatul fidyati فيها خاصة وهي لكم عامة آية الفدية تأيكن حج جوا إذا متم ينادى مسألة أكنسا مسألة تقرق وتعقو مسألة تشيو توب فدية من صيام أو صدقة أو نسك إن يي فدية يتشير كوي صدقة كمية أزم يتشي نزلت فيها خاصة ni ne ayat ta sauka kaina ni ne yace humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithun muttafaqun alayhi an dauke ni an kaini wajen annabi sallama wal qamlu yatanafaru fi wajhi kwankwata tana gangarowa daga kaina tana hawa fuska ta manzo sun yace ma hasibtu anna al waj'a qad balagha bika ma ara ai ban zata wannan matsalar taka ta kai haka ba sai manzo sai masa tambaya ce kana da tinki yadda zaka yanka yace a haddi aka kai haddi aka kai to ayat ta sauka akan sani to kaga haqqul yaqin shine abin ya faru da shi irin sahabban da suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani zubin jikin su ya hadu da nashi sai ayo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi su ji yadda jikin annabi sama ke yawa su ma jikin su ya dawawa wannan sun samu haqqul yaqin to babu ilimin da yake wannan a duniya shine mataki na karshe kololuwa da mutun zai shi yasa suka sa alhissu alhis da abubuwa guda biyar ashammu ka shaki abu da hancinka in ka shaki abu ba ciwon mara kake ba lafiyar da kalau ka ji warin shi to wani ba zai zo ya ce maka kanshi yake da shi ba domin ka samu haqqul yaqin haka albasar abinda ka gani da idanka kila ma shi dan maka ido in yaji ne haka as-sam'u abinda ka ji da kunnenka gashi yanzu nan yana faruwa shi dan maka kunni haka al-lamsu ka taba shi gashi a hannunka ka taba shi haka az-zauqu abinda ka dandana da bakinka to wannan yana daga cikin ilmoma waɗanda suke masu zurfi da zai iya wuya wani a ce ya kore shi to waɗannan su ne matakan ilimi da ake da su guda uku ilmul yaqin sai ainul yaqin sai kuma haqqul yaqin wanda dukkan addinin mu na musulunci duk darussa karatuttukan da suke cikin addinin musulunci kowanne ka dauka zai iya fadawa cikin ɗaya daga cikin waɗannan ko dai ya kasance al-khabaru ne ko ya kasance al-mushahada ne ko kuma ya kasance waqi'i ne to wannan ita ce gaba ta gaba gaba ta gaba ita ce anwa'ul ilm nau'ukan ilimi nau'ukan ilimi da ake da su a cikin shari'a addinin musulunci hakika malaman mu sun yi maganganu masu yawa ta wajen kasa ilimi akwai magana ta farko da suka yi tanwi'uhu bi'tibari shar'iyyati wa ghayriha fanawwa'u al-'ilma ila shar'iyyin wa ghayri shar'i akwai wanda suka ce akwai abinda ake ce ma al-'ilmu shar'iyyu akwai al-'ilmu ghayru shar'iyyi akwai ilimin da suka kira shi na shari'a akwai kuma ilimin da suka kira shi ba na shari'a ba idan suka ce al-'ilmu shar'i shine duk ilimin da ya kasance za a yi shi a san Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye aqida kenan ko ilimin da za a yi shi a san yadda za a bauta ma Allah ibada kenan ko ilimin da za a yi shi domin a tsarkake zuciya ilimin suluki kenan ko su ce masa ilmul akhlaq to sai su ce masa shar'i shi kuma duk wanda ba wannan ba sai su ce masa ghayru shar'i ne ilimin gyaran harshe nahwu sarfu balagha sai su kira shi sai su ce ghayru shar'iyyin ne akwai malaman da suka kafa ilimi ta wannan mahangar su ce akwai al-ilmu shar'iyyu akwai al-ilmu ghayru shar'iyyi akwai ilimi na shari'a kai tsaye akwai kuma ilimin da ba na shari'a ba kai tsaye wannan abu na farko kenan malamai na biyu sun kasa ilimi bi itibari dini wa dunya sai suka ce ilimi ya kasu gida biyu duk ilimin da kake nema a duniyar nan kala biyu ne suka ce akwai al-ilmu diniyyu akwai al-ilmu dunyawiyyu akwai ilimin addini akwai ilimin duniya sai su ce maka waɗancan ilmoman da waɗancan suka ce musu ash-shar'i da ghayru ash-shar'i sai ce to mu da a wajen mu ya waɗannan addini ne domin yau ba za ka fahimci alqur'ani ba za ka fahimci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka fahimci suluki ba za ka fahimci fiqh ba sai idan ka iya larabci to sai su ce larabci da nau'ukan larabci dukkaninsu suna cin al-ilmu diniyyu amma abin da ya shafi likitanci abin da ya shafi hindasa injiniyanci abin da ya shafi hisabi lissafi da makamantansu su kuma sai su ce musu ad-dunyawi ne haka sauran sana'o'i irin su dinki ilimin saka da makamantansu sai su ce musu al-ilmu ad-dunyawi wancan kuma al-ilmu ad-dini to wannan shine su ne malamai kashi na biyu malamai kashi na uku su kuma sai suka ce ne sun kasa ilimi bi itibari ahkami taklifi al-khamsati suka kasa ilimi gwargwadon hukunce-hukuncen da ake da su na shari'ar musulunci guda biyar akwai abin da ake ce musu ahkam taklifiyyatun khamsatu al-ahkamu taklifiyyatu al-khamsatu hukunce-hukunce na shari'ar musulunci guda biyar akwai wajib akwai mandub akwai haramun sannan akwai makruhun sannan akwai mubah sai malamai suka kasa ilimi gida biyar suka ce akwai al-ilmul wajib akwai ilimin da yake wajibi dole ne mutum ya koye shi sai suka ce shi ma kuma ya kasu gida biyu akwai al-ilmu al-wajibu talabuhu talaban ayniyan akwai al-ilmu al-wajibu talabuhu wujuban kifaiyan wancan wujuban ayniyan wannan wujuban kifaiyan akwai ilimin da tilas ne amma kuma ya kasu gida biyu shi ma akwai ilimin da wajibi ne mutum ya koye shi shi akan kansa miji ba zai dauke ma matarsa ba mata ba za ta dauke ma mijinta ba uba ba zai dauke ma ɗansa ba da ba zai dauke ma babansa ba kowa anan ana bukatar sa tilas ne shari'a ta tilasta masa ya tashi ya koya sai suka ce ilimin da yake wajibi mutum ya koye shi ilimi guda uku ne suka ce akwai ilmul aqida akwai ilmul ibada sannan sai ilmu ma'rifatil akhirah ko su ce masa ilmu suluk ilmin sanin Allah aqida abinda ake kudurcewa na haƙoƙin Allah sufofinsa da sunayensa da uluhiyyarsa da rububiyyarsa sannan sai abubuwan da ke biye ma wannan haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku wato wannan arkanul imani sita din hukunnan imani guda shida mutum ya san su suka ce wajibi ne wani ba zai dauke ma wani ba sannan na biyu shine ilmul ibadat ilmul ibadat al-amaliyya ilmin ibada aikace san yadda zai yi sallah san yadda zai yi azumi da makamantan su shi ma suka ce haka sannan sai na uku shine ilmu ma'rifatil akhirah ilmin sanin lahira yadda zai gyara zuciyarsa yadda zuciyarsa za ta zama ta sanyi ta yi laushi ta bi Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya shafi su gaskiya su kukon amana su ikhlasi su adalci su tuba da makamantan irin waɗannan suka ce waɗannan ilmoman guda uku wajibi ne kowa ya koye su a matsayin tilas mutum ya dauka wani ba zai dauke mu wani ba wani ba zai ce ai mata ta ce ai tunda nayi kai mijina ba sai kai ba so daka ana nuna mana lokaci ya kusa insha Allah ta'ala za mu tsaya anan sai shiri na gaba za mu dora da izinin Allah daga inda muka tsaya muna fatan alkhairi ga junanmu gabaki daya Allah ya sa abinda muke koya yayi mana amfani kuma mu yi aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mana zukatanmu Allah madaukakin sarki ya tara mu akan lada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a shiri na gaba muna muku fatan alkhairi muna cewa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in